يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لسادوا أولا يمتي من البركة yammacin wuni na daya ga watan Ramadan shekara ta 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Indimi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki, dukan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, wanda da falalarsa da ikonsa ya sada mu da watan Ramadan mai albarka. Mun yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sada mu da watan Ramadan. To alhamdulillah, gashi Allah ya sada mu da watan Ramadan, kuma har yanzu addu'a ba ta kare ba. Za mu ci gaba da addu'a, Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya, sannan kuma mu ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon azumi da sauran ayyuka na ibada bisa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ikhlasi. Kuma mu bi da addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana abubuwan da za mu yi. Ƴan uwan musulmi, gabin watan Ramadan ya shigo, malamai sun sha tunatar da mu cewa ya kamata mu yi wa watan Ramadan shiri tun kafin watan Ramadan ya shigo. Kila wani ya yi shirin, kila wani bai yi shirin ba, ala halde watan Ramadan ya riga ya shigo. To abin da ya wajaba kan mu shine mu ba da himma, mu yi tunani mu ga cewa lalle mun ribace wannan wata mai alfarma, wannan wata mai girma. Kila wani ya azumi a rayuwarsa sau 20, wani ya azumin 30, wani ma ya azumi sau 40, wani ya azumi sau 10, wani ya azumi sau 5, wani ma kila ya azumi sau 50. Kila wannan shine azuminsa na farko, duk akwai. To amma duk ba a san Allah ya karba ko Allah bai karba ba. Mu dai mun yi kuma muna fata Allah ya karba mana, amma ba mu da yakini. To gashi dama da Allah ta'ala ya ba mu dama ta bana, sai kai niyyar yin azumi kamar baka taba yin azumi ba. Kila ka kara da tunanin cewa kila wannan ya zamanto shine, kila ya zamanto zai zamanto azumin ka na karshe, baka sani ba. To manufar wannan, ka tsaya ka kyautata wannan ibadar, ka ribaci wannan wata mai alfarma, wannan lokaci mai albarka, kada kai sakaci, ka kyautata alaka tsakaninka da Allah. Yana daga cikin kyautata alaka tsakaninka da Allah ka yi azumin nan yadda ya kamata. Ba wai idan muka ce ka yi azumi yadda ya kamata ba ka ci ba ka sha ba wannan ba ne, wannan shi ne rukunin azumi, wannan shi ne asalin azumi. Amma ladubba na azumi, abubuwan da suna rage wa azumin kima, ka tashi da safe har zuwa yamma kana wasa da waya, kana kallon fina-finan batsa, ko baka kallon fina-finan batsa amma kana tabe-taben, kana kallon hotunan na tsiraici, hotunan batsa, gashi baka ci ba baka sha ba amma idonka bai azumi ba, bakinka ya azumi amma idonka bai azumi ba, sai wannan ya rage wa azuminka kima, ba za ka ji dandanan azumin naka ba. Saboda haka ka kyautata alaka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ka kyautata alaka tsakaninka da sauran mutane, ka kyautata da ba manyan abubuwan da aka yi karantarwa, kyautata alaka tsakaninka da Allah, sannan kuma kyautata alaka tsakaninka da sauran mutane ta fuskoki da dama. Muhimmi da gaske abin da ya shafi kyautata mu'amala tsakaninka da mutane, tsare harshenka da azumi a bakinka, kada ka shiga haƙƙin mutane, cin naman mutane, yi wa mutane sharri, annamimanci, ka kiyaye wannan. Ina fata an gane. Tsare harshe, sannan kuma abin da yana da muhimmanci ka zamanto kana da salamatu sadr, zuciya lafiyayya, zuciya lafiyayya. Abin nufi da wannan, kada kana azumi, kada ya zama kana azumi amma kana jin haushin wani, ka tashi da haushin wani, ka kwanta da haushin wani. Kada ka tashi kana azumi amma kana kullace da wani a cikin zuciyarka, ka zo ka kwana, ka tashi ka yi sahur da niyyar yin azumi amma kana jin haushin wani a cikin zuciyarka, ba gaira, ba dalili, kila saboda wani abu na duniya. To kai hattara da wannan, mu sha yin azumi amma wanda za ka iya ka tuna azumi wanda irin tasiri ya yi maka, za ka iya tuna wani abu na darasi ko wani tasirin da Ramadan ya yi maka har yanzu kana ji a jikinka akwai? An babu yana da kyau azumin da za ka yi na bana ya zama na ka tasirantu da wani darasi muhimmi a wannan wata mai alfarma. To tsare harshen nan da kuma ya zama ta kana da zuciya lafiyayya, ba ka jin haushin wani, ba ka gaba da wani. Yan uwa musulmi muhimmi ne, na da tasiri wajen samun karbuwa a gurin Allah, na da tasiri wajen addu'inka samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala. Ta yi watan Ramadan ya shigo, kana kiyamul layli, kana zuwa tafsiri, kana azumi, kana ta addu'o'i, addu'o'in ba sa shiga amma duk azumin nan ya wuce kana jin haushin wani, kana gaba da wani, sai baka sani ba. To wannan muhimmi ne, dama azumi lokaci ne na tsarkake zukata, a samu tsarkaka daga cututtuka da kazanta na shirka da riya da sauran wato mugun ayyuka. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Bana za mu shiga watan Ramadan, ko mun shiga watan Ramadan a rayuwarmu na zamantakewa akwai wasu abubuwan da suna damun mu, su ne hadisu sa'a, kowa zancensa kenan, ba da ƙarami, mai hali da mara hali, namiji da mace, kowa in ya guri bakinsa akwai abin da yake faɗi. Menene wannan abin? Wahalar rayuwa. To kada wannan ya mantar da mu muhimmin aiki da muka sa gaba, muhimmin aiki na ibada da muka sa gaba. Kar azumin ya zai wuce, wahalar rayuwar ba mu samu sauki ba, mu azumin ba mu shi yadda ya kamata. Duk wahalar da za mu shiga ayyukan musulmi, wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala, sunna ce ta Allah, kuma Allah subhanahu wata'ala baya canja tsarinsa da ya shimfiɗa, sunnarsa da ya shimfiɗa, ba canjawa. Saboda wannan sunna ce ta Allah, ba a kanmu aka fara ba. Waɗanda suka fi mu nagarta, suka fi mu salahi, suka fi mu tsoron Allah, suka fi mu imani, sun shiga irin yanayin da muka shiga ko kuma fiye. Can tarihi, can da can shekaru aru-aru da kuma 'yan shekaru ƙarilan, shekara ƙari baya 70 baya 100 da wani abu duk idan an yi bincike za a gano cewa mutane sun shiga rayuwa iri-iri na wahalhalu an gane kuma sai mutuna duk wani yanayi da za mu shiga ciki wannan yanayin ba zai dawoma ba wannan darasi ne Allah ta'ala yake ba mu na cewa wannan duniyar ba gurin dawoma ba ne dadinta baya dawoma wahalarta ba ta dawoma ina ne inda yake dadinsa yana dawoma wahalarsa na dawoma a ina ginin lahira in ka samu aljanna har abada kafiri ya shiga wuta har abada amma duniyar Allah ta'ala yana sirkawa dan ya nuna muku duniyar nan ba gurin dawoma ba ne ba gurin jin dadi ba ne amma mu matsalar mu ita ce kullun tunanin mu idan mun tashi mu sha dadi mu ji dadi mu kwanta guri mai dadi kullun muna cikin dadi ba ma son wahala kuma Allah ta'ala bai sanya duniya ta zama tuhasa ba saboda haka idan ka tuna kana cikin wahala sai ka tuna cewa jiya baka cikin wahala kuma insha Allah inda rai da lafiya gobe kuma wahala za ta wuce kuma mu yi da mu yi imani cewa duk abin da ya faru ne daga Allah ne domin eh wani sha'ali idan mutane suka gigice wahala idan ta yi wahala aka shiga cikin kunci sai ka ji ana zargin mutane za a mai da al'amari zuwa mutane ko shugabanni ko wasu mutane ko wasu jama'a su ne suka jawo wannan a lokacin da ka shiga cikin matsala da kunci in ka manta da Allah nan ma wata matsala ce nan ma wata matsala ce to mu yi imani duk abin da yake faruwa daga Allah ne babu wanda ya sai kawo dadi babu wani wanda ya sai kawo wahala banda Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mu ɗauki sababba na shari'a da Allah ta'ala ya karantar da mu idan muka samu kanmu cikin wahala abu na farko tawakkali ga Allah samun thika da Allah subhanahu wa ta'ala yadda da Allah subhanahu wa ta'ala kada ka samu shakka dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi da harshen ka gana cewa na yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala komai daga Allah yake amma a cikin zuciyarka kana tunanin malamai suka ce kaza idan an yi addu'a za a samu sauki amma muna ta addu'a har yanzu kaga a nan ka fara samun shakka kenan to ba a san haka duk wahala duk kunci duk yanayi duk matsatsi ya zamanta zuciyarka tana rataye da Allah subhanahu wa ta'ala kana jin cewa Allah madaukakin sarki zai kawo mana sauki to ya zamanta kana jin wannan a cikin zuciyarka za ka zama da Allah lafiya kuma za ka samu hutu da nutsuwa cikin zuciyarka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara halayenmu kullu ana gana a tuba a gyara hali amma abun yana da wahala amma dole za a ci gaba da tunatar da mutane inda za a tambaye ka in an zo ana maganar laifin sai ka ci kowa sai ya hango laifin waninsa in ana magana a tuba zuwa ga Allah gyara halaye talakawa wa suke tunawa shugabanni sai ya ce gwamna ya saci kaza shugaban kaza ya saci kaza minista ya saci kaza shi kuma sai ya kai imai da kansa Umar ibn Abdul Aziz sai ka wanke kanka ka tahayarto laifuffukan manya manyan mutane to amma abin da ya kamata a yi shine dukkan da aka ce a tuba a koma zuwa ga Allah gyara halaye sai ka kalli kanka ka tambayi kanka ni wadanne irin laifuffuka nake yi ka tambayi kanka akwai wanda ya isa ya ce shi ba shi da laifi eh sai ka tambayi kanka kila kana laifuffuka guda 10 ko 30 ko 40 ko 20 nawa ka bari nawa ka daina ta wannan tambaya ce da ya kamata mu yi wa kanmu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah ya rata falahi sabon rabota akan mai tuba sannan roko a roki Allah subhanahu wa ta'ala a duk bar rokon Allah da yaqini da ikhlas cikin wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki, sannan kuma daga cikin sabubba wato masu hali da gwamnatoci su taimakawa waɗanda ba su da hali, a taimakawa waɗanda ba su da hali. Dama watan Ramadan wata ne na ciyarwa, to idan masu hali suka taimaka za a samu saukin abubuwa da yawa. Haka na gwamnatoci, ana ganin gurare da dama yanzu an fara gwamnatin jihohi da gwamnatin tarayya suna raba tallafi, to a ci gaba da yi. Kuma muhimmi daga ciki duk waɗanda aka danka musu amanar raba tallafi na gwamnatin tarayya ko na gwamnatin jiha ko kwamitoci ko daidaiku ko ƙungiyoyi, su yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, su yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda aka danka a hannunsu a raba bayin Allah, tabbatar da cewa an raba bayin Allah a matsayin manyan ma'aikatan jami'ai na gwamnati da ƙungiyoyi da kwamiti a unguwanni. Kana da gida ko gidaje za a ce, kana da motoci, kana da miliyoyi a account ɗinka, aka baka tallafi na abinci, ka rabawa talakawa bayin Allah. Wani bai da abin da zai ci a gidansa, wani bai da abin da zai sahur da shi, wani bai da abin da zai bude baki da shi. Kai da kake da miliyoyi da motoci da gidaje, ka je ka hada baki da 'yan kasuwa a saida kayan abincin nan, ka je ka ƙara wa abin da ke cikin account ɗinka, ka ce kudi na ya zama tun miliyan kaza, ka zo ka kwanta a gidanka, ka ce kuma gari ya zauna lafiya, a samu zama lafiya, ina zai yi ayyuwa. Saboda haka kowa ya ji tsoron Allah. Ko kai talakan ne wani sa'ilin aka baka amana buhu ɗaya, ku je ku raba da wani, ka kai wa wani, nan ma ana samun matsala. Talakan ba da yake kukan talauci, da yake kukan yunwa, shi ma yana cikin zalunci. To ta ina za a samu sauki? Babba yana zalunci, na tsakiya yana zalunci, ɗan ƙasa yana zalunci. Gwamnati, Allah ya kawo mana sauki. Saboda haka sai mun gyara, masu hali su taimakawa marasa hali. In ka taimakawa marasa galihu, ka taimakawa kanka ne. Falalata ciyarwa abu ne sananne a musulunci, ba sai mun dauki lokaci za mu bayani akan wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya hana sahabbai su adana namar layya fiye da kwana uku, saboda lokacin layya kauyawa suka shigo garin Madina suna cikin bukata. Da manzon Allah ya ga haka sai ya sanar duk wani wanda ya yanka layya yana da damar ya ci namar layya kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku. Bayan kwana uku duk abin da ya rage ba naka bane, ka fitar ka baiwa waɗancan masu bukata da suka shigo Madina. Ba yadda ka adana a gidanka ka ci gaba da kana cin nama kwana biyar har sake har kwana goma ba, alhali ga ɗan uwanka musulmi yana nan babu abin da zai sa bakin sa ya ce sha. To inda zamu yi aiki da karantar wannan addinin musulunci da abubuwa da yawa a samu sauki, tantane mun samu sauki. To amma ne cantar karantar wata addinin musulunci yasa muke ci gaba da zama a cikin wahalhalu da fatuntunu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da muku kurakuranmu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyara, mu zama masu tausayi. Kai kana so, kowa yana so a tausaya masa, to amma kai kana da tausayi? Mazalaki ta man la yarhamu la yurham, wanda baya da tausayi Allah ba ya tausaya masa. Kuma tausayin nan lafazin tausayi lafazi ne mai faɗi, ya kunshi abubuwa da dama. Ka taimakawa wani wanda baya da shi tausayi ne, ka fara mutum gaskiya tausayi ne, domin idan ka fara masa ƙarya ka cuce shi. Ka cika alƙawari tausayi ne, ka kiyaye amana tausayi ne. In kana ɗan kasuwa, in ka samu dare riba kaɗan, ka sa farashi mai sauƙi tausayi ne. amma wasu kamar da muke samu labari suna ƙara farashi saboda me saboda Ramadan ana so maka ciyar daga kudinka dan ka samu lada mutum ba zai yi wannan ba kuma abin da ya saba yana sayarwa mutane ma sai ya ƙara sa mutane cikin wahala shi kuma sai ya zauna yana kukan cewa shugabanni ba su tausaya masa ba alhali shi kuma mai bayar da tausayi man la yarhamu la yarhamu wannan ka'ida ce muhimmiya in muna son tausayi daga Allah Allah ya tausaya mana mu tabbatar da cewa mun tausayawa ɗan uwanmu musulmi kuma insha Allah tafsirin mu kamar yadda muka saba za mu ci gaba tsarin da muke bi a kansa za mu tafi insha Allah babu wani canji kamar yadda kullum muna faɗakarwa manufar tafsiri ita ce saboda Ramadan wata ne na Al-Qur'ani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam malaikar Jibril yana zuwa masa duk dare suna karanta Al-Qur'ani tare saboda haka ana so a hada mutane a alakanta mutane da Al-Qur'ani mutane su tafi da rayuwarsu a cikin watan Ramadan bisa ga tsarin Al-Qur'ani kuma karanta Qur'ani fahimta Al-Qur'ani ba kowa yake da wannan dama ba sai malamai to shi yasa ake karanta Al-Qur'ani ake tafsiri saboda alakanta mutane da Al-Qur'ani mai Allah ya ce ka fahimci abin da mahaliccinka yake so daga gare ka ka zartar da shi ka aiwata shi domin ka samu lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu bara mun tsaya a ƙarshen aya ta 116 a cikin suratul tauba wanda sura mai albarka yau kuma insha Allah za mu fara daga aya ta 117 fadan Allah subhanahu wa ta'ala da kataba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
نعم الله تعالى سوى لقد تاب الله على النبي تبس تحقيقا الله يا يافي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين دولا نسكي هجرة الله يا يافي مصر والأنصار da ansaru waɗanda suka taimaki addinin Allah su ma Allah ya yafe musu alladhina ittaba'uhu waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'ati al-usra a lokacin tsanani a lokacin kunci min ba'di ma kada bayan ya kusa yazigu qulubu fariqin minhum zakatan wata kungiya daga cikin su za su karkace ثم تاب عليهم سنة يقرب توبس إنه بهم رؤوف للشي ألا قريس مي توسسا وان رحيم مي جنكين وانا آية ركاكم شي أبو بواد داما ta kunshi falalar tuba, ta kunshi bayani falala ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kunshi wato bada labarin wani yanayi na yakin Tabuka, sannan kuma ayar tana bayyana mana wato falala da kima nabin Allah a lokacin kunci, da kuma irin yadda Allah ta'ala yake tausayawa bayinsa. Sannan kuma duk imaninka wani sa'ilin zuciyarka za ta iya ta zayyana maka wani abin da yake ba shi ba. Wani ayar da ayoyi guda biyu na bayanta da malamin karanta mana duk suna magana ne akan yakin Tabuka. Kuma a wannan sura, suratu Tauba, ayoyi da dama a baya sun gabata da suke magana akan wasu halaye ko wani yanayi na wannan na yakin Tabuka. A wurin da Allah ta'ala ya zaburar da mu'minai, ya umarci mu'minai su koto yakin Tabuka. Ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله أنا زابر الدا مؤمنين سفتاك تبوك صبر ونيني هنا مصمم سنة الله تعالى يبام لبارا كل يد منافقين سكك سفتا ونياكي نتبوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم. قالنا الله ينبغي لباريني واتو لبار المنافقين ولن نسك كسف دائج ربوك سك بعد أذرين قرية. وما زال صلى الله عليه وسلم يا أباني تزاهر نسو يا باس إذن زمان هرمسنا الفهل سم منافقين بايان بس كتابة suna farin ciki saboda ba su fita ba. Farihal mukhallafuna bi maqalihim fi khilafi rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi, har suke fada wa sauran mutane wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Dona makaranta a baya wani yanayi ne na sanda za a fita na aikin Tabuka. Allah ta'ala ya bamu labari da sauran ayoyi da suka yi magana. To wannan aya ma kuma sauran ayoyi da suka yi magana akan yakin Tabuka, wannan ayar ma tana magana akan yakin Tabuka. Sai dai bambancin wannan aya da sauran ayoyi, wannan ayar tana magana akan wani yanayi wanda a sanadiyarsa ne yakin Tabuka ya zamanto yaki na daban, domin kowane yaki da nashi khususiyya na da wani yanayin da wanda ke ya sha bamban da sauran yaƙe-yaƙe. Yakin Tabuka abinda ya kadaita da shi, ya shahara da shi, shi ne yaƙi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar yinsa a lokacin da ana cikin kunci da tsanani. To ayar tana magana akan wannan alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra min badi ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. To akan wannan ayar take magana. To amma kafin mu shiga fasarar ayar, to ina ganin yana da kyau nan gaba ce wadda ta dace mu tsaya mu bada bayani a takaice akan yakin Tabuka, akan ayoyi da suka gabata wanda muka ambaci wasu daga cikinsu, duk dai muna isharar cewa suna magana akan yakin Tabuka, amma ba mu tsaya mun yi bayani ko da a takaice ba akan wannan yakin. To yana da kyau mu ambaci wasu abubuwa da suka danganci wannan yakin saboda karanta tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin sahabbai da kuma yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wahalhalu da manzon Allah da sahabbai suka sha yana da muhimmanci. Kai kana nan kwance cikin ruwan sanyi, addini ne ya zo maka, amma sahabbai da suka bar garuruwansu suka yi hijira, suka bada dukiyoyinsu, suka bada rayukansu, suka tafi wannan addini, ya kamata ka karanta tarihinsu domin alal aqalla ko baka yi irinsu ba kai koyi da su. Tabuk sunan guri ne, yanzu kuma sunan gari ne, sunan gari ne musamman a Saudiya yanzu, kusan kamar mantika state ne ma a Saudiya, muna cewa state wilaya wilaya, su kuma suna da mantika mantika, mantikatul Riyad, mantikatul Madina, mantikatul Makkatul Mukarrama. To Tabuk mantika ce mai zaman kanta a tsakanin Madina da Tabuka, wajen tafiyan kilomita 700 700 kaga, shine abin da Allah ta'ala yake fada mana dangane da munafikai, walakin ba'udat alaihim ashqa. Kafin daga Madina a taso a je Tabuka, tafiyan kilomita 700 a lokacin rana, cikin duwatsu, babu guzuri isasshe, babu ruwa isasshe, to sha Allah ya jawafi sa'atul usra, a lokacin tsanani, a lokacin kunci, tafiyar kilomita wajen 700 kuma yakin Tabuka, kuma lafazin Tabuka ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama, da gaskiya hadisin Mu'az a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sata'tuna gadan ayna Tabuk, ana cikin tafiya, ana tafiya ana hutawa a tashi, a kwanta a tashi, manzon Allah yake cewa gobe za ku isa idan ruwa na garin Tabuk. Wannan yakin an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira, a watan Rajab, bayan an dawo daga yakin Satifa da kusan wata 6 hijira malaman tarihi, a shekara ta 9 a watan Rajab. Kuma wannan shi ne yaki na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, yaki na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Kuma wannan yakin ya zo ne bayan Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada addinin musulunci a cikin kasashen Larabawa, garuruwan Larabawa a jaziratul Arab. Bayan an bude Makka, duk Larabawa sun mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun shiga cikin musulunci. Saboda haka abin da ya shafi yankin Larabawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da matsala. To amma kuma boda da su akwai Larabawa wanda suke karkashin daular Rome, basu musulunta ba, kuma suna bin kasar Rome. Kasar Rome a wancan lokacin super power ce, kasar Farisa da kasar Rome, kamar America da Russia a yau. To akwai Larabawa wanda suke karkashin daular Rome, su daular Rome ko mabiyan daular Rome. Akwai lokacin da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki dan sako jakada ya kai wasika zuwa ga sarkin Busra, abu ne sananne kamar da malamai suka ambata, lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mutanen Quraishawa, ya yi amfani da wannan dama, ya ta aika wasiku yana kiran shugabanni zuwa ga addinin musulunci. Dama mai da'awa, inda kai mai da'awa ne, babu yadda za a ce baka samu damar da'awa ba, sai dai baka kyautata aniya ba. Duk yanayin da ka samu, sai in ka yi tunani, sai ka ga wata dama da za ka yi da'awa. To yanzu ka ga an yi sulhu da kafiran Makka, babu yaƙi, babu jihadi, aka samu zaman lafiya, kowa zai iya tafiya. Kafirai suna tafiye-tafiyensu, manzon Allah da sahabbai suna tafiye-tafiyensu ba matsala. Sai manzon Allah ya amfani da wannan dama, yana aika sahabbansa da wasiku, yana kiran shugabanni zuwa ga addinin musulunci. Da akwai sahabi mai suna Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya kai wasika zuwa ga sarkin Busra, yana kiran zuwa ga addinin musulunci. Sai ɗaya daga cikin mabiya na kasar Rom mai suna wato Shurahbil ibn Umar Al-Ghassani ya kashe shi da mutanensa, suka kashe jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan daular Rum da mabiyanta kaga sun fara yi wa da'awar manzon Allah illa to bayan wannan aka zo aka yi gazo wato mu'uta wannan yaki shi ma an yi ne tsakanin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kasar ruh wanda a wannan yaki wajen komandoji guda uku suka yi shahada Abdullah ibn Rawaha Zaid ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib duk da cewa wato musulmai an yi musu illa amma a wani bangaren in ka duba akwai fuska ta nasara ma'ana mutane ɗan kalilan ba su da yawa sun iya tunkarar rundunar superpower wanda wata nasara ce to shi da aka yi wannan yakin sarkin Rome sai ya ga cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mallaki kasashen Laraba gaba ɗaya a musulunta har ma an zo an yi gasa wato mu'uta ɗan kalilan sun zo suna tunanin yaƙar daularsa to sai tunanin cewa idan ya bari da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zo ta mamaye ƙasarsa sai ya fara shiri domin ya je Madina ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya samu labarin wannan labari ya tabbata cewa lalle sarkin ya fara shiri sarkin Rome zai zo yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ba hikima ba ce ya bari sarkin Rome ya yi tanadi har yau zai same shi a Madina khairu wasilatin lid-difa al-hujum kai farmaki shine mataki mafi alkhairi wajen kare kanka amma idan kullum kana zama sai an kawo maka hari kana mayarwa wajen ran za a kawo maka hari ba za ka iya mayarwa ba to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tanadi domin a je a yaƙi ƙasar Rom to a yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tunani zai fita wannan yaƙi yanayi ne mawuyaci lokaci ne ana cikin kunci mutane babu kuma a hannunsu da zafin rana babu guzuri kuma tafiya ce mai tsawo sannan kuma a duwi makiyin da za a ji a tunkare shi ƙasa ce mai girma sun bi manzon Allah yawan tanadi sun bi manzon Allah yawan soja ga zafin rana wani yanayi ne na musamman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi abubuwa guda biyu abu na farko ya fito ƙarara ya faɗa wa sahabbai ga inda za su je amma sauran yaƙi-yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa baya nuna cewa ga yadda za a je yana tauriya in za a ci arewa sai ya nuna cewa kudu za a ci amma wannan karan manzon Allah ƙarara a fili ya fito jama'a ku ji ta buga za mu je yaƙi saboda nisan gurin babu guzuri a hannunsu ga wahala ga kuma ƙasar Rome ƙasa ce babba sauran yaƙi-yaƙi da ake yi da ƴan'uwansu Larabawa ne ake yi yanzu kuma ba Larabawa ba ce wata daula ce ba ta Larabawa ba ce wannan shi ne abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kuzo ya bayyana wa sahabbai su ji ga inda za su abu na biyu da manzon Allah ya yi saboda kunci da ake ciki ya kuretar da sahabbai kowa ya ka gudunmawarsa a haɗa guzuri a fita yaƙi domin babu yadda za a yi a ji a yaƙi babu guzuri yaƙi ne yana buƙatar kuɗi shasa a yau kasashen da suka shiga yaƙi suka ji ba duk ƙasar da ta shiga yaƙi in ba ta hankali ba kafin ka ce wani abu ta talauci yaƙi na cin kuɗi ko a dacan shi yasa kullum a cikin alkur'ani idan Allah ta'ala yana ambatan mai jihadi me yake cewa bi amwalikum wa anfusikum dalilin kuma ana gabatar da mai amwali ba dukiya ba rayuwa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da sahabbai su kawo gudunmawarsu malamai sun sha faɗa mana sayyidina Abubakar ya kawo dukiyarsa gaba ɗaya ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce dirhami 4000 ne ana ganewa ya tambaye shi me ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzo to shi yasa kullu ana magana Abubakar Abubakar ba a banza bane imanin sa ne aikin sa ne sannan sai na Umar ya zo da rabin dukiyarsa sai na Usman ya kawo dukiyoyi masu yawa malamai suka ce ya kawo wajen raƙumi 900 da wakai wajen 100 a riwayar hakim a cikin al-mustadrak sayyidina Usman bayan ya ba da raƙuma 900 da wakai guda 100 sai zo da dinari guda 1000 ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wannan ma aji ai hidiman jihadi manzon Allah ya dauki wannan duke yana jujjuyawa yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Uthman zai yi babu abinda zai cutar da shi daga yau har sau biyu wa bayan tiqu an hawa in wa ila wahyun to bari mu lissafin dinari guda 1000 lissafin zakar dinari nawa ne 20 dinari 20 lissafin zakar a naira nawa ne yau a bai kai 8 ba bai kai ba ku duba da kyau bai kai 8 ba nawa ne wata kun tabbatar? Ba shida bane kuwa? To a dauki shakar miliyan 8 a cikin 100 20 sau biyar nawa a cikin 8 sau biyar takwas sau biyar 40 sau 10 miliyan 400 misali a kudin da kudin yau ne nawa naira miliyan 400 banda dawakai banda raƙuma gidama da wasu abubuwa daga ni'mal malu salih rajul salih amma yau za a yi wani abu yana neman taimakon kokore masallaci wani malami ya zai fara nena miliyan 400 mai zaci zaci ya shiga duniya ko an gani to da yawa su sun ba da dukiya Abdulrahman bin Auf Al-Abbas Talha da sauransu har mata sun zo suna ba da kayan adonsu a warwaro ne da dan kunne ne da ƴar wuya suna ba wa saboda a fita jihadi Abu Aqil sahabi ne ya kawo rabin mudu abinda zai iya kenan bai ce wannan kadan me zai yi ba saboda imani a ce za a yi wannan abin a ce ba shi da gudunmawa bai yarda ba zaba rabin mudu har munafikai suna izgiri suna cewa ta wannan rabin mudu Allah me zai da rabin mudu munafiki kenan su ba sa bayarwa ba sa barin masu bayarwa Allah ya saukar da aya ta su allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum akwai wadanda suka zo suna kuka mun karanta a baya ko wala ala allazina idza ma ataka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan saboda babu abin da zasu bayar suna kuka saboda yawan jama'a karancin guzuri babu dabbar da za a hau saboda tafiya ce mai nisa ana bukatar dabbar da za a hau da sun zo gurin manzon Allah ya rasulullahi ga mun zo za mu fita jihadi a shirye muke a ba mu dabbar da za mu hau mu fita jihadi to ba dabba manzon Allah ya ba dabbar da zan ba ku suna koma gidaje suna kuka da hawaye don babu abin da za su bayar, babu damar fita. To a wannan yanayin duk abin da aka samu aka lallaba aka hada aka fara tafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ranar Alhamis runduna da ke tare da shi wajen mutum 30,000 bisa ga zance wanda ya fi shahara. To a cikin tafiya kamar da muka ambata saboda nisan tafiya ga rana ga karancin guzuri an shiga yanayi iri sun shiga yanayi daban-daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai tarihi su ambaci cewa mutum 18 suke amfani da rakumi ɗaya, wannan ya hauye soka, wannan ya hauye soka, wannan ya hauye soka, mutum 18 saboda ƙarancin damba. Amma duk da haka ba su ci za su zauna gida ba sai da suka fita. Ibn Khuzaima da Ibn Hibas sun ruwaito daga Ibn Abbas. Ibn Abbas yake cewa wata ran suka cewa Sayyidina Umar, ka ba mu labarin yadda aka fita yakin Tabuka. Sai Sayyidina Umar yake cewa mun fita yakin Tabuka a cikin wato yanayi mai tsananin zafi. Yake cewa mu dan muka je muka sauka a wani guri muka sauka. Sai Sayyidina Umar yake cewa sai muka ji kishirwa mai tsanani, babu ruwan da za a sha. Sayyidina Umar yake cewa sai muka ji kamar wuyanmu wato zai yanke, wuyanmu kamar zai yanke saboda tsananin kishirwa da suke ji. Sai yake cewa wato mutum sai ya nemi ruwa ya rasa saboda tsananin bukata ga ruwa, sai mutum ya soke rakuminsa da yake hawa kai. Kun ga ana bukatar dabban hawa saboda gurin hanyar duwatsu ne da wahalar tafiya, amma saboda tsananin kishirwa sai mutum ya soke rakuminsa ya fede ya samu hanjin ya matse da ƙarfi ya samu ɗan ruwan da zai sha. Sai da aka yi haka, amma wannan bai sa su ci za su koma ba. To shi ne da aka haka fara haka, to nan ma wata matsala ce, in ce kowa zai yanka rakuminsa domin ya samu ruwan da zai sha, kaga za a shiga cikin wata matsala ce. To shi ne Sayyidina Umar yake cewa sai Sayyidina Abubakar ya zo sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi, in kai addu'a Allah yana ansa addu'arka. Wannan abu ne sananne, Allah ya saba maka idan kai addu'a yana amsar addu'arka. Ka roka mana Allah mu samu ruwan da za mu sha. Sai manzon Allah ya ce wa Sayyidina Abubakar, kana son roki Allah? Sayyidina Abubakar ce ya Rasulullahi. Sai manzon Allah ya daga hannu ya fara addu'a. To Sayyidina Umar yake cewa ya daga hannunsa, kafin ya soke hannunsa aka fara ruwan sama. Mu'izzar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aka yi ta ruwa, aka yi ta ruwa, suka sha, suka cika kwanukansu. Yace da suka yi gaba kaɗan suka kewaya, ruwan ya tsaya iya inda rundunar take, dama da su da hagu da su da gabansu da bayansu babu ruwan da ruwan. Allah ta'ala ya saukar annabinsa da sahabbansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a. A wannan yanayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da tafiya har suka je yakin Tabuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Tabuka, abubuwa na mu'jiza da yawa sun faru tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki manzon Allah yake cewa wato daren nan da aka je aka soka wata rana, sai yace a daren nan za a yi wata guguwa mai tsanani, idan aka fara wannan guguwar kada kowa ya bar gurinsa, kada kowa ya bar gurinsa. Dare na yi aka fara wannan guguwa, aka fara wannan iska, sai wannan sahabi da ya rawaita wannan labarin Abu Humayd yake cewa
har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su kowa ya daure rakuminsa ya daure rakuminsa saboda wannan iskar da za a yi aka fara wannan iska sai ga wani sa wani mutum ya tashi iska ta dauke shi sai da ta jefar da shi can a jabal tai wani guri mai nisa saboda karfin iskar da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuka basu yaki mai kasar Rom ba basu yaki da kasar Rom ba a wannan zaman nashi wasu shugabanni kananan shugabanni na wasu yankuna suka zo suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mika wuya ga manzon Allah amma basu musulunta ba suka yarda za su bada jizya za su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wajen kwana 20 ya kama hanya ya koma Madina ba a yaki ba da kasar Rom to abinda sakamako da aka samu a sanadiyar fitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Tabuka na farko manzon Allah ya nuna wa duniya kasar Rom ba komai bace su da suke tunanin cewa suna shirin za su su yaki manzon Allah to ga manzon Allah ya bi su har gida kai ba su da wata kima sannan abu na biyu da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna karfin daular musulunci domin labarin zai yadu a riga an kafa daular musulunci wannan daular ta riga ta kafu babu wanda ya isa ya taba wannan daular abu na uku da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ya wato hada kan larabawa wurin da suke tsibirin larabawa aljaziratul arabiya gaba daya wannan a tabbace kenan idan an koma cikin littafin tarihi da sira da tafin hadisi za ga bayanai iri-iri kuma wannan yaki na Tabuka ya kunshi fa'idoji da yawa na fikihu da na siyasa da na jihadi duk wannan ba za mu shiga ciki ba kamar misali hada tsakanin salloli sallar azhar da al'asar magariba da isha'i duk wannan an samu da kasoro da sauran hukunce-hukunce kuma kamar da malamai suka ambata a wannan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan Abdurrahman ibn Auf manzon Allah yaji biyan wata bukata lokacin sallah yayi aka gabatar da sayyidina Abdurrahman ibn Auf aka fara sallah ana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya shiga sallah a matsayin imamu aka yi sallah da shi to wannan yana daga cikin hujjoji da malamai suke kafa cewa jawazu imamatil mafdul ma wujudi al-fadil da hukunce-hukunce suna nan da yawa to mun bar mu kullum muna cewa yakin Tabuka yakin Tabuka yakin Tabuka me ake nufi da yakin Tabuka me shi aka yi me yasa aka yi kuma kadan daga cikin wahalhalu da sahabbai da suka sha a wannan yaki kuma akwai yakin Tabuka da ya shahara ko kamar wa'azin da ake da can ana cewa yakin Tabuka kuma an fi bada labarin sayyidina Ali a ciki garuruwa ake zuwa da hau kanuri ana cewa Kayambar amma kan ji kasar Hausa suna cewa yakin Tabuka to abubuwa da yawa daga cikin labaran da ake bayarwa da wasu ma ba a yakin Tabuka suka faru ba kuma akwai kare-kare da yawa akwai tasiri na Rafida akwai tasiri na yan bid'a da yawa cikin wannan yaki na Tabuka da ake bada labari har ma ana suranta sayyidina Ali a matsayin ma wasu ayyuka ba kamar ma mutum ba da sauransu ana ganewa a muhimmi a takaice wannan shine yakin Tabuka wanda wannan aya insha Allah idan gobe Allah ya kai mu za mu sake karanta ayar mufassara muhimmin darasi dai a wannan shine mu ji a yau irin wahalhalu da manzon Allah da sahabbansa suka sha kafin su taimaki wannan addini kafin wannan addini ya kafu har ya isa gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tambike musulunci da addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu saukin rayuwa wannan wahala da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mana saukin sa ya sa mana kafara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk